Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60 da mita 41 sai 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan radio murya Amurka na VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da Niya. Ana iya kuma jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauraron abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Bayan labarai muna tafi da rahoto kan wani sabon hari da wasu tsagiran Niger Delta suka kai kan wasu bututun mai na Shell da Agip da Kenembe a jihar Bayelsa. Sannan Ibrahim ka almasi Garba zai kawo muku shirin mu tattauna. Amma ku fara da jin labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi watsi da kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa a dage ko kuma a soke gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil a wannan shekara saboda fargabar barkewar annobar cutar Zika. A yau Asabar hukumar ta WHO ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa sauye wurin gasar ko kuma soke ta baki daya ba zai kawo canji kan yadda cutar ta Zika ke yaduwa ba. Sanarwar ta WHO ta kara da cewa muhimmin abu da ke gabanta shine a ga yadda za a rage yawan irin nau'in wato sauran da ke yada cututtukan chikungunya da dengue da kuma yellow fever baya ga ita cutar ta Zika. Wata wasika da wasu kwararru 150 a fannin kiwon lafiya suka rubuta da kasashe da dama ta nuna damuwar cewa gudanar da gasar duk da wannan barazana abu ne da bai dace ba. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce zai mai da martani bisa tsarin matakan kariya na makamai masu linzami da Amurka da kawayenta suke ginawa a gabashin nahiyar Turai saboda a ce wasu hakan barazana ce ga tsaron kasar ta Russia. Putin ya jaddada cewa Russia za ta dauki tsauraran matakai domin mai da martani bisa matakan da dakarun tsaro na NATO suke dauka. Yayin da yake magana da manema labarai a birnin Athens inda ya hadu da Prime Minister Girka Alexis Tsipras a jiya Juma'a, Putin ya kuma yi watsi da duk wani batu kan yankin Crimea da Russia ta hade da kasar ta. Dangane da batun Crimea, muna kallon wannan batu a matsayin wanda ya riga ya wuce har abada. Wannan wata matsaya ce da mutanen na Crimea suka dauka, saboda haka Russia ba za ta tattauna da wani kan wannan batu ba, inji Putin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu sabbin alkalma da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin kaura ta fitar sun nuna cewa an samu karin masu yin kaura sosai waɗanda suka ratsa yankin hamada daga yammacin Afirka su fita Algeria da Libya sannan su nausa yankin nahiyar Turai. An bayyana alkalman ne a wani rahoto da kungiyar ta fitar waɗanda suka nuna cewa fiye da bakin haure 60,000 sun ratsa ta hamadar yankin Agadez da ke jamhuriyar Niger tsakanin watan Fabrairu da na Afrilun wannan shekara. Rahoton ya kuma nuna cewa kusan kashi 2/3 na yawan mutanen an gano cewa suna barin jamhuriyar Niger ne zuwa arewacin Afirka, sannan sauran mutanen wasu wato daban kenan na komawa cikin kasar ne. Mafi aksarin bakin hauren na fitowa ne daga Nigeria da Niger a cewar rahoton, kana sauran suna fitowa ne daga Senegal da Gambia da Mali da kuma Kamaru. A ƙarshe, kusan masu zanga-zanga 1,000 ne suka yi dandazo tare da raira waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke San Diego, yayin da Donald Trump da ake tunani zai yi wa jam'iyyar Republican takarar shugabancin Amurka yake jawabi ga magoya bayansa. Masu zanga-zangar waɗanda ke ɗauke da tutocin Amurka da na ƙasar Mexico sun yi fito na fito da 'yan sanda a birnin na San Diego da ke kudancin California, wanda ke da tazarar tafiyar kilomita 24 daga kan iyakar Mexico, inda kaso mafi yawa na mazauna yankin al'ummar Latino ne. 'Yan sanda sun ce sun cafke mutane da dama, ciki har da wani mutum da ya tsallake wani shinge da aka gindaya tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda. A baya Trump ya yi ikirarin cewa zai duba yiwuwar gina wata katafariyar katanga tsakanin Amurka da Mexico, saboda daƙile kurarar da bakin hauro ke yi zuwa cikin Amurka daga kan iyakar ta Mexico.
Labaran duniya kenan aka saurara. To madalla, wata sabuwar kungiyar tsagira a yankin Niger Delta mai suna Niger Delta Avengers ta dauki alhakin wasu sabbin hare-haren fasa bututun mai na kamfanonin Shell da Agip a Nembe da ke jihar Bayelsa. Wakilin mu Lamid Abubakar Sakkwato yana da ƙarin bayani.
Wannan lamarin da ya faru ne a shiyar Nambe dake jihar Bayelsa, inji sanarwar. Wannan harin da na zuwa ne bayan wata sanarwa da sabuwar kungiyar ta ƴan bindigar Avengers ta fitar a jiya Juma'a dake nuna cewa za ta tsananta kai harahare kan kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin na Niger Delta. Wani dan yankin dake da suna Barido Sarino yayi tsokaci dangane da tsanantar waɗannan harahare na kungiyar ta Avengers.
First of all, it is a criminal act and it should not be condoned in any way. But you see why the Niger Delta Avengers
yana cewa ne abinda zan iya cewa shine abinda ɗan kungiyar ta Avengers ke yi a yanzu babban laifi ne, sannan kuma ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya a iya cewa mai laifi ce saboda haɗin bakin da suke yi da kamfanonin mai su gurɓata muhalli da yanayi a yankin na Niger Delta. Kuma gwamnatin ƴar Adduwa ta kaddamar da shirin afuwa ta yi abinda ya kamata domin shine ya nuna bangaren gwamnati na da laifi da kuma bangaren ƴan bindiga. Matakin da aka dauka a wancan lokaci yayi kyau.
By conniving with oil companies to damage the environment of Niger Delta.
Wani mai sharfi kan lamarin tsaro kuma mazauni yankin na Niger Delta, Mutare Danbatta, tsokaci yayi kan wannan matsalar ta sabuwar kungiyar Avengers, yace
wannan ba wani bane kalubale ne ga gwamnatin Buhari, saboda ita kungiyar Avengers za ta mu san da ita ba an yi mayan da shorin kungiyoyi kuma sun kudi kudurin su kansu. A zahirin gaskiya kungiyar Avengers ba kuwar kungiya ce, ba mu san kudurin su ba, basu taso ba sai da Jonathan ya soka daga mulki. Kaga kenan ga dukan alamu wannan wata boko haramun ce ke neman a tasiri ta a shiyar Niger Delta, wanda za mu san da ita ba. Ba zai yiwu ba a ce kungiya tana ta cutar da kanta, cutar da jama'ar, ba wata hujja. Yanzu a takaice ba san shugabansu ba, ba san kudurinsu ba, ba a san ma'anarsu ba, me suke so. In wani abu suke da shi ko wata kudurin suke da shi, ai sun kari gwamnati da shuran su kai a baya. Magana guda ɗaya ce kawai, wannan kungiya in aka zo ne aka bincika da kyau za ga ɗan ta'adda ne, marasa abin yi, marasa alƙibla. Me yasa suna ina Jonathan shekara 6 ba su raba ƙasa ba? Suna ina ba su shekara 8 ba su raba ƙasa ba? Lokacin ana ba su wadon guraɗi, ana ciyar da su, ana shayar da su. Gwamnatin ƴar Adduwa ta ba da amnesty a je a koyo sana'a duk mutumin da yake ganin bai da aiki, an masa rajista, ana ba su kuɗaɗe 65,000 ake bayar su a wata.
Harhare da na sabuwar kungiyar ƴan bindigar yankin Niger Delta kan kamfanonin ayyukan haƙar mai ya haifar da matukar koma baya a harkokin ayyukan ɗanyen mai a yankin mai arzikin mai. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Gai da Lamido, masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai karewa.
Gwamnatin Najeriya ta cike gurabin manyan daraktoci 6 a sassan labaru da tun farko ta sauke shugabanninsu. Yakubu Muhammad ya zama shugaban talabijin na Najeriya NTA, Mansur Liman gidajen rediyon Najeriya, hakanan cikin mukamman an nada masanin harkokin siyasa Dr. Garba Abari a matsayin shugaban hukumar wayar da kai NOWA. Rundunar sojan Najeriya ta ce mai hada bom na Boko Haram ya rasa ransa a lokacin da ya so arcewa, inda wanda ya gaje shi ma ya makance don tsatsin bom da ya fashe.
We are going to the most rural local governments in the state. We cannot.
Minister Labaru Muhammad ke bayyana shirin gwamnati na shiga kuriyar karkara don zabo wadanda za su amfana cikin tallafin rubin naira trillion daya. An ci gaba da takaddama tsakanin sassan PDP uku bayan rantsar da kwamitin riko na jam'iyyar Port Harcourt karkashin sanata Makarfe. Sanata Madu Sharif ya ce har yanzu shine shugaban jam'iyyar. Yan uwan Ali Samitu na PDP sun yi korafin kotu ta duba kadunsa kan shari'ar almudanan naira miliyan 400 don tun 2004 yake fama da ciwon laka. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The voice of America.
Haka, to yanzu zamu shiga zauranmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma a jihar Zamfara. Yau za a dora ne daga inda ambasada MT Ibrahim ke bayanin cewa a zahiri yawan hukuncin kisa bai rage aikata miyagun laifuka.
Kuma koda an tarar da mutum ya yi laifi ne, ya kamata a yi tunani akwai hukunci da za a iya yi mar, ba wai lallai sai an yi kisa ba. Akwai inda kisa ɗin ana yin kisa, amma irin binciken da muka yi mun lura cewa kisa baya rage yawan laifi. Don akwai ƙasashe kamar China inda yake an zartar da hukuncin kisa mai yawa sosai. China ba su ba mu adadin wanda aka kashe ba, amma mun tabbatar China sun kashe mutane fiye da 1,000 da aka zartar musu da hukuncin kisa. Akwai ƙasashe kuma kamar Pakistan da Iran da Saudi Arabia har da America wanda ke sun zartar da hukuncin kisa. Amma kuma akwai ƙasashe da yawa da yake an samu raguwa a wanda aka zartar musu da hukuncin kisa. A yanzu akwai ƙasashe 152 cikin ƙasashe 194 da suke Majalisar Ɗinkin Duniya, 152 sun daina kisa. Mu dawo ma gida, zaka ce Najeriya, you know, an samu raguwa mai yawa akan waɗanda aka zartar musu da hukuncin kisa a shekara ta 2014 akan wanda aka kashe su bara, an saba akan wanda aka zartar musu da hukuncin kisa bara a shekara 2 kenan ba wanda aka zartar ma da hukuncin kisa a Najeriya. Kuma muna fata za a ci gaba da haka. Doka ce wanda yake dole a tsaya a yi nazari kanta sosai. Ina amfanin doka da kuma hukunci shine a tabbatar cewa an rage yin laifi. Amma in hukuncin da ake zartarwa baya kawo rage laifi, sai ma ya ƙara yin laifin, ya kamata a tsaya a yi nazari sosai. Misali kaman waɗanda suke satan jama'a, wanda yake ya zama ruwan dare nan a Najeriya yanzu. Ba mu da tabbacin cewa in ka ce a dinga kakkashe su, su ma ba su juya su kashe waɗanda suke kama su ba.
To malamai, kun ji abinda ambassador ya faɗa inda ya karanta wannan rahoto nasu na ƙungiyar Amnesty International. Nasiru, me zaka ce kan wannan ra'ayi? Kai kana ganin tunda an kawo kamar tsohon dan fashin nan na Najeriya Lawrence Alini da ake magana, duk da za ka ga kamar an kama shi ne, aka ɗaure, aka harbe, amma bai hana wai fashi da makami ba.
Wato ka ga shi bai hana ba, amma misali idan a ce a ɓangaren shari'a za su tashi tsaye su yi shari'o'i ba tare da ɓata lokaci ba, ba a ce an kama ɗan fashi ba ya je ya kashe mutane a je a shari'a shi kusan shekara 5 shekara 8 ana yin shari'a ana shari'a, to sai a ce wannan abu kashe abin nan zai fa'ida. Amma ni a ra'ayina ina ganin cewa lallai magana idan kai kaza ka kashe mutane ai kashe kaɗin nan ya kamata a bar shi dan yana da fa'ida. Misali ai ka ga da a jihohin Arewa ba mu san maganar armed robbery ba, daga baya ne maganar armed robbery ya shigo a arewacin Najeriya. Da in ka ji an ce armed robbery sai dai mu ji a kudancin Najeriya can muke jin fashi da makami, amma a Arewa babu shi. To amma kaga duk da haka tunda aka yi wannan kisan a lokacin sojojin nan a lokacin da suka wuce can ba, ai ba ƙara kashe wasu ƴan fashi da makami ba. Da a ce an cigaba da wannan kisan a wannan lokacin, in an kama ƴan fashi da makami a kai su cikin taron jama'a a harbe su kowa ya gani, to lalle da yanzu fashi da makami ya ragu ko kusan babu shi gaba da.
Na san Awal Sharif tunda muka kawo magana na ta MK Ibrahim kamar ka da magana.
Ni ra'ayi da shi, saboda har kullum duk da cewa Najeriya tana nuna tana tafiya a bisa tafarki ne na demokradiyya, kuma kamar yadda suke magana wannan tsari yana Allah wadai da kashe mutum, to ai babban abin da za a samar shine ga wanda yake da niyan kashewan a samar da tsarin da za a koya masa kar ya kashe mutum din, ya zamana cewa har an san ƴan fashin ko kuma ma ko suwaye masu kashe al'umman a koyar da su kar su kashe mutum din. Ba zai yi kuma su zo su yi kisa na dabbanci na rashin hankali a kasa ɗaukan mataki na shari'a a kansu ba. Ni Najeriya a fahimta ta ba mu kai wannan matakin ba. Ya kamata duk waɗanda suka yi wannan ta'annati a hukunta su a kashe su. Alal misali yanzu idan ka zauna da za ka samu waɗanda irin waɗannan victims ɗin kamar wannan abin bala'in ya waɗanda ya ritsa da su kama daga ƴan Boko Haram zuwa waɗannan ƴan zamfara wanda aka kashe mai nasa ko ya ga abin mararan ya tsallake rijiya da baya ka bashi shawara ka ce to yanzu gwamnati ta fito da tsari ko kuma ana so a soke dokar hukuncin kisa ina ganin zai ga kaman ka mai ba'a ne saboda haka ya kamata su maharan ko ƴan ta'addan ko masu laifuka a koyar da su aibin wannan halayyar nasu su zama mutanen ƙwarai a dina ya zama na cewa ba a samu kisan ba ballantana a yi tunanin akada a kashe su to ni gaskiya ni ra'ayina ina ganin duk irin wannan matsalar da ake samu ma shine wajen shari'a san zuciya san rai ta iya yiwa mutum din ya kashe kawai ana ganin dan wani ne ko dan gata ne ko ya isa kawai sai a ganshi yana yawo wani an je an daure shi wata biyu wata uku wani shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ya fito cikin gari ya ta yawo kuma an ga zahiran ya kashe mutum to kaga wannan dangi da ƴan uwan waɗanda aka kashe din za su ta kallon su suna jin haushi wani ma in ya fakaice shi a lungu ya ga daga shi sai shi zai ce bari in dauki fansa to kaga daga haka kaga an samu tabarbarewa al'umma amma duk wanda ya kashe mutum da gangan da ganganci saboda wannan masifu dan kawai san ransa ya kamata shi ma a masa hukunci ni a ra'ayina ni na da sabanin ra'ayi da su gaskiya
wato awwal in ka duba gun zai baka mamaki a ce wai dan Najeriya ko ma dai dan ta'adda a Najeriya zai dauka ya kwantar da dan uwansa dan Adam ya yanka shi wato kai kana ga ni sai ni mamakin wai a lokacin anya suna ma cikin hayyacin su kuwa mu kuma dai tsabar mugunta ce kawai irin ta dan Adam
ke kashewar zuciya ne da mugun nufi ai in ka lura ko matasa shi yasa zaka ga matasa an suna fada zaka ji wani yana cewa wallahi zan zama ajalinka a lokacin zuciyarsa ta riga ta bushe kawai shi yana ganin ma ya kashe ma ba komai bane to gaskiyar magana akwai muguwar zuciya yanzu kaman mu da ni yanzu ko kadangare ka kashe kusa da ni sai naji a jikina saboda tausayi bazan iya ba to kaga ballantana har ta kai ga a ce zaka kashe wani wai dan adam ma mai rayuwa a duniya ai babu dadi saboda haka wato ke kashewar zuciya ne da mutuwar zuciya kuma da rashin tarbiya da kuma rashin sanya halaye nagari a cikin zakata wannan ya taimaka gaskiya aka samu lalacewan al'amura ga mutanen da suke daukin irin wannan kashe-kashen al'umma
Nasiru Gambo Malumfashi ina ga to wannan in haka ne mutane kansu suna bukatar kamar hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta kasa ko kuma in ce tun daga jadawali na karatu na makarantun primary yadda da akwai darasin nan na social studies ana koya wa mutane ɗabi'un kishin ƙasa da kuma tsoron Allah da nuna mutunta makwabta
wato al'adunmu ne muka bari tun a baya shi yasa muka samu kanmu cikin wannan mugun hali da muka samu kanmu na kashe-kashen mutane na sace-sacen kuɗin gwamnati da abubuwa iri-iri ga su nan kana gani mun bar al'adunmu saboda al'adunmu duk inda ka je ko ina a ƙasar nan ta Najeriya ko kaje kudancin Najeriya ko arewacin Najeriya kowane suna da al'adu kuma al'adun nan namu musamman suna da kyawu wasunsu da mafi akasarin al'adun nan suna da kyawu sai muka zo mun waye gari gaba ɗaya al'adun nan mun aje su mun dauko wasu al'adu ba ma al'adu wasu ɗabi'u waɗanda ba su da guri gaba ɗaya a cikin rayuwarmu matsayinmu na 'yan Najeriya ko kuma matsayinmu na 'yan Afirka ba su da guri sai muka ce za mu sa musu guri bin muka mun musu guri muka aje waɗancan waɗanda muka gada wajen kakanni a wajen su muka gaji su sai muka aje su muka dauko waccan ɗabi'u muka zo muka dora muka sa a wuyanmu muna yawo da su shi yasa muka samu halin da muka samu kanmu a yau The Voice of America
VOA haka dai Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na jama'atu Nasir Islam Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar wanda zai karasa jawabinsa da kuma rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ikwa da ke Kanan Dabo wanda shi ma zai karasa nasu jawabin ga Sheikh Khalid.
Dole ne mu kula mu kuma lura yana da matukar muhimmanci lallai mu bada goyon baya a inda shugabancin kasar nan yake ta kokari sai ya karade duk kasashen duniyar da yake tunanin cewa an kwashe kudin al'umma an je an boye cewa ai kokari a dawo da su lokacin taron da aka yi na kasashen duniya dan ai kokarin kushe cin hanci da rashawa da kuma neman hanyoyin da za a dakile wanda har shi prime minister na Ingila har ya zargi Najeriya da kasar Afghanistan cewa su suka fi kowa tsananin cin hanci da rashawa da kuma badakalar wadaka da kudin wato gwamnati shi shugaban wannan kasa abinda kawai yace shi ya ji bai inkarin wannan amma ai cin hanci da rashawa da fasadi da banna kaman aljani ne mai kaiwa da yawa sai ka ganshi tana sai ka ganshi ta cancewa to ku kuma da kuke cewa haka din to ku da ake ba ku kudin ku karba to ku dawo mana kawai kaman ka ce ne satar ai kala biye akwai barawon tsaye da kuma na zaune to saboda haka in barawon tsaye yayi sata to na zaune da ake bashi ya karba to don Allah in yana so ya nuna shi mai adalci ne kuma wanda bai cin hanci da rashawa to ya dawowa da wato kasar mu dukiyar ta to aka diba lalle ya zamanto tunanin mu shine hanyoyin da za a bunkasa to lafiya da kuma wato zaman lafiya dan haka da kuma yawaita addu'a da neman yadda Allah zai kawo mana sauki a cikin wato kasar mu har yanzu irin waɗannan wato radadi na canji da ake samu wannan dabi'a ce ta rayuwa amma in aka zurfafa tunani za a ga alamar juma'a tun daga laraba ake ganewa kuma insha Allah da alamar cewa waɗannan abubuwa za su zo su wuce har yanzu abubuwa na firgici da tashin hankali da suke barazana ga wato tsaro a wannan kasar mu ko irin wannan yarfe waɗannan a ce wannan kabila ne musamman inda aka sa wato Fulani a gaba cewa suke kaza wanda kuma za a ga cewa wato har jami'an tsaro kamar commissioner kamar shi babban inspector ɗin sanda ba na Najeriya ai kaga wani wurin yayi in sun yi inkarin ma cewa ba su bane abubuwan sannu a hankali dai akwai masu shiga bultu dan su bata wasu mutane to duk dai abin da ya kamata ni sai mun tabbatar dan kar aji a jefa wasu cikin tashin hankali don haka lalle mu zamanto tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya ya zamanto mun sa kasar mu a gaba da mata fatan alheri da addu'a ga shugabannin mu su ma kuma shugabannin fa babarin su za a yi ba su ma fa su ji tsoron Allah kuma lalle su kasa kunnuwa su bude idanuwansu su ga menene yake faruwa su ji kuma menene mutane suke faɗi domin ran da ya zamanto kai baka tafiya tare da al'ummar ka kuma zai zamanto abin akwai wahala dan haka a ciza ne a hura karkace dan nike da wato huka da nama na gwamnati to ya zamanto kai ma kai tunanin inda kai ne talakan kuma shine shugaba fa wancan to saboda haka sai ya zamanto matakan gwamnati su ma su zamanto akwai tausasawa ciki akwai kuma numfasawa dogon numfashi a dubi ya radadin yake ya saukin yake duk sai a tafi tare ko da yake dama ki gyara fadin za a yi wani lokaci sai an yi barna abin nufi shine masalan yanzu mutun ne a dora karayarsa sai aka dora ashe ba a yi dorin daidai ba to kaga fa in ana so a gyara dorin sai an sake karye kafa to kaga gyara ake so a yi amma sai an yi abin da yake mai kama da barna a koma
shi ma rabaran dan juma ya ce addu'a ga shugaba tafi gunaguni amfani ga al'umma
matsaya ko fuskanci abin da muke fuskanta muna samun kanmu a cikin matsaloli da dama idan muka dubi kasuwanninmu na arewacin Najeriya gobara ga tunan wannan wata annoba ce wanda Allah ne kadai ya gane sirrin abin sai nan har yanzu dan kwanka mutum kuma yana iya jeba ka cikin wata matsala wanda kana fama da ita mu koma ga Ubangiji Allah na tabbatar cikin wannan addinai duka guda biyu na taba wannan magana cewa babu wani addini wanda yake koyar da mabiyansa zancen rashin zaman lafiya kowane addini yana kira ne akan a tare a zauna lafiya a kowane lokaci domin shi kansa addinin baya ci gaba in babu zaman lafiya to idan haka ne menene zai sa wani daga wani bangare ya zo yana tsokanar wasu dan kada a zauna lafiya. Mu a cikin littafin sarki muna da gurare da dama da suka koyar da mu cewa mu zauna lafiya da junanmu. Har ma Yesu almazini cikin koyarwarsa ya ce makiyanmu ma mu yi musu addu'a. Wannan shi ne abinda kullumu muka yi. Muka yi addu'a domin waɗanda suke nuna tsarara ba sa tsoron mu. Haka kuma game da zancen kame-kame da ake a ƙasar nan, a ce wancan ya ci kuɗi, wancan ya ci kuɗi, a kama shi, to har yanzu abin da yake damun talaka shi ne mutanen nan da ake kamawa ana cewa an karɓo kuɗin, sai ka ji kuɗin ma harshe ma yana faɗarsu da nauyi domin wasu kuɗi ne masu ɗumbin yawa. Za ka zo ka yi tunani a kan waɗannan kuɗi, ya wanda ya haife su zai yi amfani da su, ya zai yi da su. To amma har yanzu ana cewa an karɓo, talaka bai gani a cewa an karɓo ɗin ba. To abin da ya kamata su yi, idan ma an karɓi kuɗin ga wanda ya ci kuɗin, to bari a yi aiki da shi inda talaka zai gane cewa lallai yanzu fa ya tabbatar an kwato kuɗin da ake cewa nasa ne, domin ya gani a aikace. Mu kuma talakawa mu taimaka yiwa ita gwamnati addu'a, domin Muhammadu Buhari ba farar yiya ba shi kadai, sai ba da taimakon Allah, domin Allah ne ya dora shi akan mulkin. Da haka mu ma da muke ganin cewa kamar shi kadai ne zai iya wannan irin abun nan ne da ake ja ingiza mai kan turuwa, mu tsaya mai masa addu'a yadda Allah zai taimake shi, yadda Allah zai tokare shi, yadda Allah zai ba shi hikima, yadda zai Allah zai ba shi hakuri da jimiri a cikin aikin, ya rungumi aikin da Allah ya ba shi da zuciya guda ɗaya. Abin da ya kamata ya yi kawai, in ba tare da addu'o'inmu ba, ba zai iya komai ba. Idan muna yi masa gunaguni, to wannan gunagunin zai taimaka shi ma ya zama cewa abin da ya kamata ya yi a ƙasar ba shi zai yi ba, kuma ba laifinsa ba ne, laifinmu ne mu 'yan gunaguni. Saboda haka mu tsaya mu yi masa addu'a. Mu a kullum a church mukan yi ƙoƙari mu yi wannan addu'a.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiƙwan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi watsi da kiraye-kirayen da wasu ke cewa a dage ko kuma a soke gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil a wannan shekara saboda fargabar barkewar annobar cutar Zika. A yau Asabar, hukumar ta WHO ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa sauye wurin gasar ko kuma soke ta baki ɗaya ba zai kawo canji kan yadda cutar ta Zika ke yaduwa ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce zai mai da martani bisa tsarin matakan kariya na makamai masu linzami da Amurka da ƙawayenta suke ginawa a gabashin nahiyar Turai, saboda a cewarsa hakan barazana ce ga tsaron ƙasarsa. Putin ya jaddada cewa Rasha za ta ɗauki tsauraran matakai domin mai da martani bisa matakan da dakarun tsaro na NATO suke ɗauka. Yayin da yake magana da manema labarai a birnin Athens, inda ya haɗu da Prime Minister Girka Alexis Tsipras a jiya Juma'a, Putin ya kuma yi watsi da duk wani batu kan yankin Crimea da rashin taɗi da ƙasarta.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau. Ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da ƙarfe 6 na safiya a agogon Najeriya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da Caleb Getachew da Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.